رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a yau 27 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1435 kuma 24 ga watan 7 shekara ta 2014 ta miladiya zamu tashi aya ta 24 a cikin tafsirin da muke karantawa na alqur'ani a cikin suratu yunus insha Allah tambayoyin ku da suka zo tambaya ta farko ina neman karin bayani akan interest da ake sakawa wato account din na ajiya savings account a banki me ya kamata a yi da shi domin naji wasu malamai sun ce a bar shi a bankin wasu kuma sun ce a fito da shi a baiwa mabukata alhamdulillah wannan dai sananne ne babu wani sabani akan wato babu wani rikici dangane da cewar interest da gwamnati da banki yake bayarwa haramun ne ita ce ribar da Allah ya haramta to ya burge hukunci ya kamata a yi da shi ga daidaikun mutane da suka zo da kuma ma su kansu bankunan musulunci in sun samu irin wannan kudin mutum in malamai sun yi magana akan at-takhallus min al-mali al-haram yanda mutum ya kamata ya tsarkake kansa daga dukiyar haramun shine ya fitar da ita daga mallakarsa fitar da ita daga mallakarsa shine ya nisantar da ita daga gare shi daga cinsa da amfani da shi gare shi da wanda duk ciyar da shi ya lizimta a kansa to kuma wannan zai yi ne ta hanyar ya bayar da shi ga mabukata kuma wajen bayar da shi ga mabukata malamai sun fi so kan a ba su abinda zai nisanci bukatar su ta ci da sha da tufatarwa wato ya zama to kamar bukata ce ta wani abu na larurar rayuwa wanda yake ba ci ko sha ba shine suke musaltawa da kamar yi musu hanya magudanar ruwa magudanar kwata kwatami irin wannan hanyar yanda ruwan dauda zai bi da makamantan wannan wannan ijtihadi ne malamai suka yi amma duba da irin yanayin talauci da al'umma mu take ciki babu laifi a bayar da shi ga waɗanda yake za su ci din ma dan watansu yadda halin talauci yake a kasan nan abinda za a ci din yana gagarar mutane da dama mutum ya kwana ya yini bai samu abinda zai ci ba to irin wannan babu laifi mutum a ba su ma abinda za su ci mabukata amma mutum ya bar akwai da malamai da suke akwai wanda suke cewa dikar mutum ya dauka saboda dukiya ce ta haramun in ma ya fitar da ita inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karɓar wani abu sai mai tsarki saboda haka a bar musu akwai wannan ta kauce ma daidai wannan fatawar na kan cewa a bar ma bankin na farko dai da aka ce mutum ya bayar ba an ce sadaka bane da zai nemi ladanta ballantana har a ce zai yi karɓa don dukiya wadda take ta halalta sa dukiya ce da yake neman kukuta daga ita wato ya nisantar da kansa daga ita daga abin da ke cikinta na sharri da zai iya janyo masa saboda shi ya sa hannu a cikin haifar da wannan dukiyar ta haram saboda haka yanda zai tsarkake kansa shine ya kubuta daga gare ta bai amfanu da ita ba ko kadan kuma kada ya amfani idan ya bar ma bankin yayi amfani da ita ne wajen karfafa musu wajen taimaka musu akan abin da suke yi na sabo za su sake juya ta su sake samun ribadin saboda haka tamkar ya taimaka musu ne a cikin saban Allah dan haka in ma akwai wani abu da ake gani na cuta to mafi saukin cuta din shine mutum ya bayar da ita sadaka ba ya kale ta a wajen wanda za su kara cuta akan cutar ba wannan shine fatawar da majma'ul fiqh al-islami suka yi akan irin wannan kudi yayin da bankin duniya na ci gaba na musulunci wato IDB Islamic Development Bank suka kai musu fatawa akan wannan abin da yake samun su irin fatawar da suka abinda aka yi musu kenan saboda haka hatta bankunan musulunci su ma haka ake ce musu haka ake fatawar da ake musu kenan yanzu kamar bankin Jaiz da ya karbi kudin mutane dole ya sanya su a hannun babban bankin kasan nan wanda shi kuma wannan kudi zai sanya su ne a matsayin bashi da yake bama gwamnati, gwamnati kuma za ta biya shi kudin ruwa. Saboda haka akwai kudin ruwa wanda banki, wanda bankin jaiz zai samu, wato wanda aka yi musu shine bai halatta su ci wannan kudin ba, bai halatta su yi amfani da shi ba, da sun so su sanya shi jari a cikin jaiz din, a cikin jaiz din, a tunda za a ce sun ci ne kamar kudin sadaka ne, to kudin sadakar, to waɗanda aka ba ma sadakar wanda yake wakiltar su yace to na ba, na sanya muku shi jari tunda an mallaka ma, kun fahimta ai, an mallaka ma mabukata, an yi cibiya, an yi wato gidauniya ta mabukata, to an ballaka ma wannan gidauniyar, saboda haka wannan gidauniyar daban take da jaiz, daban take da masu hannun jari a jaiz, to su ma su zo su sai hannun jari na jaiz da wannan kudin na riba, saboda haka abu ya fita ya sake dawowa. To aka ce musu ba zai yiwu ba, ka'ida ce ta malaman fiqhu, ma kharaja an lil yadi wa ada ilayhi fa huwa lahu, abu da zai fita ta nan ya dawo ta can, to ana watsar da abin da ke tsakani, ana duba kan cewar abin da ya fita ne ya sake dawowa shi ne dai. Saboda haka tamkar jaiz sun amfana da kudin riban ne, kuma suka bi wannan fatawa, suka tsarkake dukiyarsu daga wannan kudi wanda yake bai dace ba, aka bayar da shi da ga wannan gidauniya da za ta yi amfani da shi a hanyoyi da taimaka ma al'umma insha Allah. Saboda haka wannan shine bayani duk da yake na tsawaita, amma dai na so na kawo cikakken bayani ne, wallahu ta'ala a'lam. Na biyu, tambaya ta biyu, dan uwana yana, wannan yace dan uwana yana aiki dan sanda, ya kasance a duk wata ana cire wani kaso a cikin albashinsa na insurance na asibiti ba tare da shawara ba, dole ne ko kana so ko baka so, da zummar cewa in baka da lafiya ko iyalanka zaka je asibiti, bayan an gama charging ka sai ka biya 20 cikin kashi 20 cikin 100 na charging da aka yi maka, to wannan ya halatta ko kuwa wannan tsarin da suke yi a gaskiya tsari ne na insurer wanda aka gina shi akan abubuwa da malamai sun yi afatawa akan cewa insurer da ake ta zamani bata halatta ba, don haka suka fitar da tsari na insurer wanda yake na taimakon juna ne, wanda ake ce masa at-takaful, a wani waje kuma a ce masa at-ta'minu ta'awuni, wanda ko turawa ma suna irin wannan, suna tsarin inshora wanda yake babu tsarin riba da tsarin haramci da malamai suka yi fatawa cewa tsarin inshora haramun ne, abinda ake ce ma mutuals, wato mutual insurance na taimakon juna, shi ma wannan tsari ne inda muna da shi anai, wato ana da shi mai yawa a kasashen Turai, musamman Ingila da Germany da America ma da Japan, to inda muna da wannan tsarin, to wannan bashi da wani, babu wani abu na cutar, babu wani abu na haranci a cikinsa, amma da yake babu shi shine aka kawo musulmi suka kirkiro wanda yake zai dace da shari'ar musulunci, shine wanda ake ce ma takaful, amma har yanzu bai kankama ba, ana kokari a tabbatar da shi, an yi dokoki yadda za a yi, saboda haka idan tilasta ma dan sanda aka yi kan yayi wannan, ko ma'aikaci an tilasta masa, to ba yadda zai yi, ya zama to abin da yafi karfinsa ne sai yayi ya nemi gafarar Allah, kuma su yi kokari su haɗa kansu su musulmi kan cewar a gyara musu tsarin yadda zai dace da dokar musulunci, kuma ko dokar inshora ta lafiya din nan an fitar da tsari yadda zai dace da dokar da dokar shari'ar musulunci, kuma ina da labari kan cewa an ci gaba a gwamnatin jihar Kano kan a tabbata wannan tsarin, don tun shekarun baya aka fitar da wannan tsarin bisa fatawa da aka yi bayan an yi nazari mai zurfi, to ana kokarin yadda za a aiwatar da ita, yadda ma'aikata za su samu cin gajiyar inshorar lafiya ba tare da sun saba ma dokar Allah jalla wa ala ba, amma a yanzu yadda tsarin dokar NHIS yake ta inshorar lafiya bata dace da shari'a ba, bata dace da shari'a ba, za a sanya mutum ya saba ma Allah ko yana so ko baya so, to saboda haka wannan abin da zan gaya musu shine wannan tsarin bai halatta ba, amma tunda an lizimta masa na ba yadda zai yi, ba ma kudin ma ba ma su shigo cikin hannunsa ba, ta tilas a kwashe, to wannan sai ya ta addu'a kan Allah ya sanya masa mafita, kuma su yi bakin kokarinsu musulmi su haɗa kansu su yi kamar ƴan abubuwa da ake yi na kokarin cooperative, kamar waɗansu ma'aikatan airport ta Kano sun yi irin wannan, sun kawo mana yadda tsarin nasu yake, yadda za su yi tsarin taimakon juna da ba ma juna bashi ba ta tsarin riba ba, wanda haka ya kamata musulmi su rinka yi, kuma dokar ƙasa ta ba da dama ta yadda za a yi, kuma lauyoyinmu ya kamata da su rinka duba irin dokar kasa su ga wato kafa da musulmi za su samu su fita daga cikin kangin riba da kangin saba ma Allah da ake a cikin tsarin cinikayya da tsarin tattalin arziki. Sannan menene hukuncin tahiyatul masjid akan mai itikadi? Ma'ana a duk lokacin da ya fita a cikin masallaci domin biyan wani bukatar sa, shin in ya dawo sai yayi tahiyatul masjid ne ko kuwa e zahiri zai domin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan dakhala ahadukumul masjid, idan ɗayanku ya shigo masallaci. Saboda haka an yi iflati, duk wanda suke kawo wata sura da suke togaciya akan wannan istihsani ne, kamar suna ganin kamar akwai mashakka, kamar alal misali mutum yana cikin masallaci ya dan fita ya magana da wani, wajen dawowa sai su ce to ai wannan zaman nasa bai tsawaita ba a hukuncin wanda ya bar masallaci bane, kawai ya dan fita waje ne. Saboda haka in ya shigo yana nan a hukuncin wanda yake cikin masallaci, ba za a bashi hukuncin wanda ya shigo masallaci a lokacin ba. To wannan istihsan ne, amma zahirin lugha in dai mutum yayin da zai shigo masallaci zai addu'atar da shigowa masallaci, to ya kamata ya tahiyatul masjid ballantana mai itikafi wanda zaman ibada yake. Kada ka ji nauyin ka fita kaje ka sake alwala, ko kaje ka yi wanka, ko kaje ka ci abinci, ko iyalinka, ko dan aike dan uwanka ya zo ya kawo maka wani sako, ka fita ka karba. Yayin da zaka shigo ka ji nauyin kan cewa ba za ka yi tahiyatul masjid ba, ka yi domin dama zaman ibada kake yi, in ba ka yi sallama me za ka yi? Sannan wannan yace na kasance mai kafara, ina so na yi azumi 60 amma kafin na gama al'ada za ta iya zuwa, ya zan yi? Idan al'ada, wato dukkan wanda yake azumin kafara idan wani uzuri na shari'a ya tsaya tsakani, wannan baya yankewar jerantawa da aka wajabta masa yi. Alal misali mace ce tana da azumin kafara 60, sai al'ada ta zo mata sai ta sha, wannan yankewar da ta yi na sha wannan ba zai yanke jerantawa da aka ce ta yi ba, saboda uzuri ne na shari'a. Don haka tana gama al'adarta sai ta ci gaba, sai ta zama to tamkar ka sadar da azumin naka ne, tamkar tana nan akan jerantawarta. Haka zalika in rashin lafiya ya same ta ko ya same shi, shi ma idan ya sha saboda uzurin rashin lafiya sai ya ci gaba da adadin kwanakin a waɗanda suka yi na rashin lafiya, sai ya dora akan wancan adadin har ya zama to ya samu 60 ɗinsa, ko tafiya ta zo masa shi ma zai iya yin wannan. Sai dai kada ya hila, kada ya yi dabara ya ce to ai yayi azumi ya gaji yana so ya sha, sai ya kirkiri tafiya ya ce bari ya tafi Abuja. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, Allah ya san meniyar barna, ya san meniyar kawo gyara. Yayin da kai Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka, saboda haka ka zamanto mai kyautata zato ga Allah. Tambaya ta biyu, na kasance ni da mijina mun samu kanmu a wani hali na sha'awa har na kawo, amma ba saduwa muka yi ba, muna masu azumi, to ramuwa za mu yi ko kafara? Idan babu saduwa babu kafara, a bisa sahihin magana ta malamai, idan dai babu saduwa babu kafara sai dai rama azumi guda daya. Akwai kauli a cikin mazhabar Malik da ya tsananta kan cewa idan namiji har yayi wasa da mace ta hanyar tabata, ko ita ta yi wasa da namiji har ya zamanto kan cewa suka yi inzali ko ɗayansu ya yi inzali, to shi wanda ya yi zai rama kuma zai yi kafara. Amma jamahirin malamai sun cafi ne akan cewa idan ya yi sai ya sadu da iyali, amma yana a ciki, akwai hadari a cikin irin wannan matuƙa, musamman ganin cewar akwai daga cikin malamai da ya wajabta masa kafara. Saboda yana cewa ma'anar da ke cikin saduwa shine a yi inzali, wannan ma'ana ta tabbata ga hatta idan aka yi inzalin ba tare da an sadu ba. Saboda haka da wannan jami'in suka yi kiyasin sa akan wato saduwa, suka wajabta masa kafara. Amma kamar yadda muka ce, mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa babu kafara sai dai ramuwa. To wannan tambaya ta ƙarshe, ina sallah ne a masallacin da aka yi raka'a ta biyu sai na yi fatiha kafin in karanta sura liman ya yi ruku'u, zan yi sujudu qabli ne ko kuma tunda liman ne shi kenan ba sai na yi ba? Idan mutum yana sallah a bayan liman ya ɗauke masa duk wata rafkanwa da ya yi, kuma ballantana ma wannan ba rafkanwa ba ce. Wajibin mutum yayin da yake sallah a bayan liman shine ya bi shi, karatun sura dama sunna ne, to ballantana kuma a cikin sallah da mutun yake sallah a bayan liman daga zarar liman yayi ruku'u sai ya bi shi ba zai tsaya ce sai ya karanta sura kafin ya ruku'u tare da liman ba in yayi haka ya saba ma ka'idar koyi da liman ya saba ma ka'idar koyi da liman saboda haka babu laifi akan yadda tayi yadda mai tambayar yayi ko tayi daga zarar liman yayi ruku'u sai shi ma mamu yayi ruku'u kuma ba sahu yayi ba rafkan waye ba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
ce innama masalul hayatid dunya misalin rayuwar duniya ba komai bane kama in wato misalin rayuwar duniya bai zamanto ba face kama in wato kamar ruwa anzalallahu minas samai da muka saukar da shi minas sama daga sama fahtalata bihi nabatul ard sai wato shuka dake bayan kasa ta cudanya da ruwa mimma ya'kulun nas wal an'am wannan shukar daga abinda mutane suke ci daga abinda mutane suke daga abincin mutane da kuma abincin dabbobi hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har sai da kasa ta rike adanta wa zayyanat kuma tayi ado wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha ma'abutanta wato wanda suke cikin ma'abutan wannan kasa suka sakankance annahum qadiruna alaiha suka zaci cewa su masu iko ne a kanta ataha amruna sai al'amarinmu ya zo mata laylan aw nahara da daddare ko da rana faja allaha hasida sai mu sanya ta wato a girbabbiya kamar wato abinda aka girbe ka allam tagna bil ams kai ka ce bata rayu ba a lokacin da ya wuce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun liqaumin yatafakkarun kamar yanda muka yi wannan bayanin muka buga wannan misalin to haka muke bayyana ayoyi mu rarrabe su ga mutane waɗanda suke masu lura wannan ayar wato kamar bayani ce ga jumla ga abin da ya gabata a ayar da ta gabata da mata al-hayati dunya Allah madaukakin sarki yace ya ku mutane zaluncin da kuke yi a bayan ƙasa akan kanku ne kuma wannan zaluncin halin kasancewarsa jin daɗi ne na rayuwar duniya iyakarsa kenan a jin daɗin rayuwar duniya ne kuke wannan shegantakar da kuke yi to ita rayuwar duniyan ga misalinta idan har ita ce ta ruɗe ku wato kuke yi ma Allah abinda kuke masa to ga misalin rayuwar duniyan da kuke jin daɗin ta jin daɗin rayuwar duniya wato mai saurin wucewa ne kuma idan ya zo ya wuce sai ya zamanto tamkar ba a taɓa yin sa ba a cikin ayar da ta gabata kafin mu yi sharhin wannan tafsirin wannan ayar akwai nukta guda ɗaya da ya wajaba na sake janyo hankali a kai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayati dunya thumma ilaina marji'ukum jinda wato zaluncin da kuke yi a bayan ƙasa sakamakonsa a kanku yake kuma kuna yin wannan zaluncin ne halin kasancewar ku kuna jin dadin rayuwar duniya, wato dai a jin dadin rayuwar duniya ne sai kake sa kuke wannan, sannan to gare mu za a mayar da ku. A cikin wannan akwai ishara ga cewa zalunci a bayan kasa Allah yana yin ukuba a gare a kansa tun a nan duniya da kuma a ranar lahira. To akwai hadisai da suke nuni akan wannan. Daga ciki akwai hadisin Jabir ko Abu Huraira a cikin Sunan Ibn Majah, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani zunubi da Allah yake gaggawar yin ukuba a kansa tare da abinda Allah ya tanada ya ajiye shi a suto mimma yaddakhiru lahu, banda abinda Allah ya ajiye shi ga wanda ya wannan zunubin ranar alkiyama irin laifi guda biyu, albaghyu wa qati'atur rahim. Baghyu din da Allah yake faɗa anan innama baghyukum ala anfusikum, zalincinku abu guda zunuban nan guda biyu shine zalunci da yanke zumunci, su ne wanda Allah yake gaggawar ukuba akan su tun a nan duniya banda abinda ya ajiye a lahira. Zalunci shine wato shiga kwace haƙƙin mutane, hana mutane haƙƙinsu, cin dukiyar maraya, algus wajen kasuwanci, a hana wato cutar mata namiji ya rinka gallaza ma matarsa, eh wata da watanni ba shi ba ita, wai shi an taba shi baya mata magana, sai masa sallama ba zai amsa ba, baya ciyar da ita, ko kuma ya juya ma ƴaƴansa baya, baya ciyar da su, ba ruwansa da su. Wa qati'atur rahim, da kuma yanke zumunci, baya magana da ɗan uwansa, baya magana da ƴar uwarsa, miji da mata ba magana, ɗa da uba ba magana, ƴa da uwa ba magana, sai gaba. Wannan qati'atur rahim to sune abinda Allah yake gaggawar ukubar su tun a nan duniya banda abinda Allah ya ajiye a lahira. To waɗansu malamai sun yi ishara ga wannan, suka ce to ai wannan hatta ma dauloli haka ne, suka ce to me yasa wannan tun wanda suka rubuta tafsiri a farkon karnin nan ne, suka ce to ga irin zaluncin da kasashen Turai suka yi, suka zalunci kasashen duniya baki ɗaya, amma kuma gashi su suna nan ba abin da yake samun su, sai ma da ƙara ci gaba suke. To shine ya janyo hankalin waɗanda suke wannan tunani, kica ba sa ganin irin musibin da suke tare da su, musamman irin musibar da ta zo musu lokacin yakin duniya na biyu, miliyoyin mutanen da suka mutu. Kaga wannan abu ne wanda ya samu daulolin Europe jim kadan bayan sun gama cin duniya da mulkin mallaka, sun zo sun raba kasashen duniya gabaki daya, colonialism ba lokacin da aka yi mulkin mallaka, suka yi kamar nan Africa ba, an yi the partition of Africa ba, suka zauna a Berlin conference, suka ce to ke Ingila gashi kina da Nigeria, Kamaru kina da dan gefe na Kamaru, Kamarun mu raba ta biyu, akwai gefen Nigeria, akwai gefen Germany, akwai gefen Faransa, ga wanda za a ba mu Belgium, ga wanda za suka haka suka raba tsakanin su. Bayan sun shigo sun karkashe mutane, sun yi yaƙi iri-iri, sun kwashe dukiyoyin mutane, to Allah ya sallada musu yaƙin duniya na biyu bayan yaƙin duniya na farko, da miliyoyi suka rinka mutuwa, miliyoyi ƙasar Rasha, Germany, France, Ingila, Belgium, dukkan ƙasashen Europe ba waɗanda ba su tantana ba. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki abinda ya faɗa da shi da manzansa gaskiya ne, zalunci ukubarsa tun a nan duniya take zuwa, haka zalika yanke zumunci, to sannan abinda Allah ya tanada a lahira. To a wannan ayar da muka karanta yau, Allah yana bayani ne na cewa da yake nuna cewa in ma kun zaluncin da kuke yi na jin daɗin rayuwar duniya ne kawai, wanda a ciki akwai wulakanta rayuwar duniya, to bayanin wulakancin ta shine yazo a wannan ayar, cewa ita fa rayuwar duniya din nan bata zamanto ba face wato ruwa da ake saukar da shi daga sama. Yayin da ake saukar da ruwa daga sama, wannan an kamanta farkon rayuwa ne, yanda mutum yake cike da nishadi da kaunar cewa jin daɗi na nan zuwa, yanda yaro yake, yaro a farkon yarintarsa yana ta hango irin abin da manya suke yi, yana tunanin cewa shi ma bari ya girma ya yi kaza, bari ya girma ya sami irin wannan mota, bari ya girma ya gina gida irin wannan gida. To kamar yanda ruwa, yayin da ruwa yake saukowa, ana tunanin gari zai yi dadi, da gari ake kashe yake, yanzu zai yi ado, gari zai yi kyau, iska za ta canza, zafi zai kauce, yabanya za ta tashi, ai tunanin za a yi girbi, za a samu abinci, za a samu kwanan mudu, kwanan awo zai yi kasa. Abin da yake faruwa kenan a farkon wato rayuwar, farkon jin dadin rayuwar duniya, kamar yanda halin mutum yake kasancewa ne farkon saukar ruwa. Wannan misali ne na Alkur'ani. Alkur'ani cike yake da irin wannan misalai. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. Da ruwan nan ya sauko sai ya cakuda ya cudanya da wato tsirran dake bayan kasa, tsirran nan daga abin da mutane suke ci, daga abin da dabbobi suke ci. Wato shine yayin da ya soma wato a daukan matakai na yanda zai tsara jin dadin duniyar, na yanda duniyar za ta tabbata a gare shi. To har sai tukuna ta kai kimmata, shine wanda Allah ya sifanta da cewa hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Wannan an kamanta ya, wato adan an kamanta yanda yabanya take yi yayin da take munta hatta take iyakarta, gari yayi kyau kore shar, sai aka kamanta shi da kasar wato ta rike adanta. Az-zukhruf shine zinari da azurfa. Aka kamanta kasa da mace, mace yayin da wato take so a kalle ta, take so ta janyo hankalin zuwan mutane zuwa gare ta, to sai ta dauki kayan ado, tai ado na tufa da kayan gwalagwale da sauransu. Wa zayyanat, ta kawa ta kanta, ai ta zayyanat, wa ta zayyanat, to shine aka shafe ta din, aka shigar da ita cikin zayi, ta zamanto za guda biyu mai shadda. To kuma tunda ta din an cire ta, ta zamanto sukun, sai aka kawo hamzatul wasl dan a iya fadan sa, tunda Larabawa ba sa iya fadar magana da harafi na sukuni, dole sai sun masa wasali, sai aka kawo hamzatul wasl a ce izayyanat, sai da tukuna tai, sannan wato kasar tai ado. Wa dhanna ahliha annahum qadiruna alaiha, wadanda suke cikin ta suka dauka cewa su masu iko ne akan ta, wato sai wato sun riga sun gama samun ikon, yanzu za su girbi, sun samu mallakar dukiya, sun sakankance akan cewa gona tayi, ataha amruna, to sai al'amarin mu yazo mata lailan aw nahara, ko dare ko rana, wato ma'ana a koyaushe zai iya zuwa. Wannan ishara ne ga yanda Allah yake kawo ƙarshen dadin duniya. Yayin da kake tsammanin ka gama mallakar, in mulki ne ka gama samun mulki, idan dukiya ce ka gama samun dukiya, ka riga ka gama sakankancewa, to yayin da Allah al'amarin sa yazo, wanda yake kuma ishara ne ga cewa tabbas al'amarin Allah zai zo, ko da mutuwa ko kuma da canzawa na sunnar Allah, cewa rukun lokacin mi'adin kama azzalimi ya zo, mi'adin yana zuwa, shikenan sai kaga lokaci daya an dauke wannan. Faja'alnaha hasida, sai Allah ya sanya ta zamanto girbabbiya. Kun san yanda ake yin girbi, yayin da aka girbe gona da tana kore shar, sai kaga kawai sai kara da zagarniyar duk gashi nan a kasa, ana jira a zo a sheke, shikenan kasan nan ta gama, duk wannan adan ya riga ya tafi. Shine Allah ya ce ka an lam taghna bil ams, ai ka an lam ta'mur bil ams, kamar bata rayu ba a jiya. Jiya anan ishara ne ga lokacin da ya wuce, wato sai ka ce ba ai ba. Ka duba mai mulki yayin da Allah ya kwace mulkinsa, sai ka ce ba ai ba. Da idan zai fito da jiniya, ana kauce nan ku, sai ya zo daurin aure, wani ma ya taka rigarsa, yace malam ba gani ba ka taka ni, yanzu ni na ganka ne, kamar da bai yi ba. To haka rayuwar duniya take, ita kanta duniyar gabaki daya haka za ta kasance, ba wai rayuwar ga daidaikun mutane ba, in daula ce haka, to ita kanta rayuwar duniyar haka za ta kasance. Mutane sun gama sakankancewa, sun riga sun gama mallakar duniya, sannan al'amarin Allah zai zo mata na tashin alkiyama, domin tashin alkiyama zai zo, wani ya daga riga yana juyawa zai saya, wani ya daga kofi zai sha ruwa, wani ya daga loma zai sa a bakinsa, sai Allah ya kawo sa'ar alkiyama a cikin wannan halin shikenan a mutu kamar duniyar gabaki dayanta ka allamtar nabil ams kamar ba a yi ta ba a bayan kasa abinda ke ciki din ya rubuje ayi girgizar kasa komai da aka gida din ya kare to Allah ya ce kamar yanda muka yi wannan bayanin na misali muka misalta duniya da misali wanda zai kusantar da abu ya zuwa ga hankali hankali na masu lura to haka muke bayyana ayoyi daki-daki at-tafsil shine bayani wanda yake daki-daki wanda yake komai dakikancin mutum zai gane amma suwa ne ne ake musu wannan bayanin ga suwa ake yi wanda suke amfana liqaumin yatafakkarun ga mutane masu lura to kun ga alqur'ani kullun cike yake da nuna mana da irin wa'annan ibarori yatafakkarun ya'qilun ya'tabirun ulil absar ulil albab duk ana kiran mu da mai amfani da hankalin mu da luran mu domin abin da ya bambance mu da dabbobi kenan to bayanin ayoyi Allah yana yin su ne ga mutane masu lura saboda haka a cikin wannan akwai kwadaitarwa da mu rinka lura mu rinka tunani mai zurfi duk abin da Allah ya ce wato bayani ne ga masu lura to ka tsaya kai shiru kai zurfin tunani a ciki ka ga irin abin da ke cikin sa na hikima da koyarwa da ilmantarwa da Allah madaukakin sarki ya sanya ga masu lura to sannan Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salami Allah yana yin ki Allah yana kira ya zuwa ga gidan aminci wato wannan jumlar ma'tufa ce akan kadhalika wato kamar yanda Allah ya yi wannan bayanin daki-daki yake bayyana ayoyinsa ga masu mutane masu lura kuma kamar yanda ya yi wannan bayanin haka yake yin kira ya zuwa ga gida na aljanna saboda haka wannan jumlar tana daga cikin jumlar cewar irin bayanin da Allah yake a cikin alqur'ani haka kuma yake kira ya zuwa ga mutane su shiga aljanna wannan yana nuni ga matukar rahamar Allah Allah yana kira ba a faɗi wanda yake kira ba sai kawai aka ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira ya zuwa ga darus salami gidan aminci suna ne daga cikin sunayen aljanna suna ne daga cikin sunayen aljanna aljanna darus salam me yasa aka kira ta darus salam saboda tahiyyatuhum fiha salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum babu abinda ake a cikin aljanna irin sallama la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama kamar ba abinda ake a cikin aljanna sai sallama sai aka kira ta darus salam ma'ana ta biyu da aka kira ta darus salam gidan wato aminci daga dukkan abinda ba a so hatta majina babu a cikin aljanna hatta majina babu a cikin aljanna ballantana fada da tashin hankali da musu to shi ta aka kira ta darus salam to Allah yana kira bai faɗi wanda yake kira ba yana nufin Allah yana kiran kowa da kowa dukkan halitta Allah ya kira su zuwa da shiga aljanna Allah ya yi kiran da kansa kuma annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi kiran da yake kenan bayansa malamai magadan annabawa kiran da suke kenan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kace wannan ce hanya ta aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina kira ya zuwa ga Allah abisa hujja abisa basira bayani dani da wanda diya bini to Allah yana kira zuwa ga shiga aljanna shine dalilin saukar alqur'ani ya ku mutane kitabin da Allah yake tayi a cikin alqur'ani ya ayyuhan nas ya ayyuhan ladina amanu duk kira ne na mutane kan a shiga aljanna to sannan sai ya ce wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da wanda yaso shiryar da shi ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan shiryarwar ita ce shiryarwar tawfiqi ba shiryarwar bayani ba domin shiryarwa iri biyu ce shiryarwar bayani ita ce wallahu yad'u ila daris salam Allah ya bayyana ga hanyar da za ta kai ya zuwa ga darus salam amma a shiryar da mutum ya shiga cikin wannan hanyar ta farki madaidaici to wannan Allah madaukakin sarki sai wanda ya so yake yi ba kowa da kowa an kira shi an bayyana masa gaskiya amma ba kowa ne Allah ya bashi ikon bin gaskiya ba shi yasa ya umarce mu da mu rinka neman ya shirye mu a cikin hadithul qudsi Allah ta'ala ya ce kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum dukkaninku ya ku mutane fatattu ne sai wanda na shiryar ku nemi in shiryar da ku sai in shiryar da ku Allah ka shirye mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya buga misali la as-siratul mustaqim hanya madaidaiciya yace kamar mutum ne wanda yayi abinci sannan ya tura a kirawo mutane su zo su ci abincin nan nasa yace to a wannan abincin da aka yi ita ce aljanna wanda Allah ya tura ya kira shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane ku zo kuma idan suka zo ga tafarkin da za su ga yace ya ku mutane ku shiga tafarkin Allah gabaki dayanku yace to ni ne mai kira wannan tafarkin kuma shine tafarkin da zai kai zuwa ga aljanna a gefen wannan tafarkin akwai bango guda biyu a cikin bango a jikin bangon akwai kofofi kowace kofa da labule wannan bangon su wannan bangwaye guda biyu sune hududullahi iyakokin Allah kar wanda Allah ya ce kar a ketare su kada a yi saki cikin haila wannan iyakar Allah ce kada a daura aure yayin da mace take idda wannan iyakar Allah ce kada a ci dukiyar maraya iyakar Allah ce akwai wayannan kofofi dake cikin garu sune almaharim ayyukan haram akwai mai kira akan hanya idan mutum ya zo zai bu wannan kofar zai buɗe labule ya ketare ya fita wannan kofar wato zai ketare iyakar Allah kenan sai ya ce ya kai bawan Allah ka tabbata akan tafarki kada ka fita sai ka fata wannan mai kiran shine mai wa'azi da Allah ya sanya a cikin zuciyar kowane mumini wanda idan za ka yi sabo wata zuciyar za ka yi tana ce mata Allah fa ya hana kowane mumini Allah ya sanya masa wannan shine mala'ika da ke tare da mutum akwai kuma wanda yake izaka shine shaitan me izaka kenan ka je kai menene Allah gafurur rahim to idan mutum ya ji wannan wanda yake masa wa'azin kada ka yi to koyaushe yana jinsa muryarsa tana da ƙara karfi to zai iya samun yi maka kansa linzami amma yayi kunnan uwar shegu da shi ya watsar da shi ya sake ya watsar da shi muryarsa tana kadan tana rauni har sai ya kai wanda yake zuciyarsa ba ta sanin ma'rufi ba ta sanin munkar ba zai sake jin wato wannan nasihar ta mai nasihar ba to shine wanda yake zuciyarsa ta zama to marafkani Allah ya kiyashe mu na'am
illazina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatar wa la zilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun
to Allah madaukakin sarki yace lilladina ahsanul husna wa ziyada ga wadanda suka kyautata akwai gidan kyauta akwai gida wanda yake mafi kyau ita ce aljanna alhusna wannan suna ne daga cikin sunayen aljanna da Allah ya magana darus salam to darus salam din da yake kira ya zuwa ga a shige ta lilladina ahsanu ga waɗanda suka kyauta tani to suna da alhusna mafi kyau alhusna shine ta matan alahsan mafi kyau to aljanna ita ce mafi kyau domin ta fi kowane gida kyau Darus Salam sunanta ne gidan aminci kuma Al-Husna sunanta ne haka zalika Al-Yusra mafi sauki ita ce mafi sauki dan babu wani juz'i na wahala a cikin ta la yusibuna zama'un wala nasabun afwan ba wannan aya bace a cikin suratul Hijr inda Allah madaukakin sarki yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin wata wahala ba ta taba su shi yasa aka kira ta al yusra nan kuma an kira ta al husna mafi kyau to waɗanda suka kyautata suna da mafi kyau ita ce al janna wa ziyada da kuma kari wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla kuma wato qatarun shine duhun fuska na tsoro da wahala la yarhaqu wujuhahum baya lullube fuskokin su wala zilla wala kaskanci wulakanci baya rufe fuskokin su ulaika ashabul janna wadannan sune ma'abuta aljanna yan aljanna hum fiha khalidun masu dawama a cikin ta Allah ya sifanta yan aljanna wadanda cewa sune wanda suka yi ihsani wato masu kyautatawa domin duk wanda ya kyautata ya san ya kyautata duk wanda ya mugusta ya san ya mugusta shi yasa aka kira su da kan cewa masu kyautatawa yan aljanna kenan yayin da kai ihsani yayin da ka samu mutum cikin wahala ka bashi taimako ka san kai abin girbi ta kyautata to waɗanda suke aikin kyautatawa ga Allah da kuma ga halitta to suna da alfusna mafi kyau wa ziyada din nan fassarar ta zo a cikin hadisin Suhaib wanda Imam Muslim da Imam Tirmidhi suka ruwaito Imam Muslim yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar lil ladina ahsanul husna wa ziyada qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahlul jannati aljanna idan in aljanna su shiga aljanna nada munadin sai makirayi ya kira malaika sai ya kira inna lakum indallahi mau'ida yuridu an yunjizakumuhu kuna da alƙawari a wajen Allah da yake so ya cika muku shi Allah wato makirayi zai kira yan aljanna ya gaya musu wannan qalu sai su ce alam tubayyidu wujuhana ya Allah ai ka haskaka fuskar mu wato najina minan nar ka tsirar da mu daga wuta wato dukhilana aljanna kuma ka shigar da mu aljanna wato menene kuma muke nema bayan wannan qala fayukshaful hijab sai ayayi hijabi shamaki tsakanin su da ganin Allah qala fa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantsi da Allah ma a'tahumullahu shay'a ahabba ilaihim minan nadari ilaihi na rantsi da Allah bai ba su wani abu ba da yafi soyuwa a gare su irin wato su tsokaci ya zuwa gare shi su ga Allah a cikin sahih Muslim sai ya zo da ziyadar cewa wannan ita ce ziyadar ita ce ƙari shi yasa ya cancanci a faɗe ta daban da aljanna wato ƙari ce akan aljanna saboda haka ba waɗansu suna cewa wai tukwici ko alakoro ya fi ƙarfin alakoro asali ne a ƙashin kansa domin ya sanya aljannar ma suna ganin wato ya fi soyuwa a gare su bisa dukkan abin da suka samu na aljanna ku lura irin abin da yan aljanna suke faɗa Allah ka haskaka fuskokinmu domin yan aljanna kyalli suke yi ba haske ba kyalli suke yi sannan kuma Yusufan ta zo cewa ka tsirar da mu daga wuta domin sun ga yan wuta kowane dan aljanna in ya shiga cikin aljanna sai an nuna masa wurin da aka tanadar masa inda ya kafirce ma Allah a cikin wuta yana gani domin wannan ya sanya godiyarsa ga Allah ta zamanto ninkin ba ninkin cewa da ba dan ba da ina nan na biyu sannan kuma ya shiga aljanna ya ga karinci aljanna wanda take tafi duniya da abin da ke cikinta gabaki ɗaya abin da ake ba matalakan cikinta yafi duniya gabaki ɗaya da kimanta to haka Allah ya subhanahu wa ta'ala tare da wannan sifar amma Allah madaukakin sarki yayin da zai yaye musu hijabi sai su ga babu abin da suke abin da Allah ya ba su babu kamar wannan Allah kuma ya sifanta ƴan aljanna da wata sifa a cikin wannan ayar da cewa wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla alqatar wato launi ne na fata da yake samun mutum yayin da ya shiga cikin tsoro da yankewar kaunar cewar wani abu na alkhairi zai zo ya same shi kaga launin jikinsa ya canza to shine alqatar wato launi ne wanda yake ruwan toka-toka mai karkata ya zuwa ga baki wanda yake samun fuska yayin da wato jini ya zo ya tuttulo zuwa ga fuskar ya haɗu tare da kuma tsoro sai ga launin fuska ta canza azilla kuwa wulakanci shi ma yana bayyana a fuska ta yanda zaka ga mutum wato wulakancin kamar riga ce aka daura aka sa masa to shi yasa aka sa tarhaqu wujuhahum al-irhaq rahiqa yarhaqu rahqan wa ruhuqan abinda ake nufi da shi shine lullubewa wato fuskar an lullube ta da wannan canjawar launin da kuma an lullube ta da wato sifar wulakanci da kaskanci to menene hikimar a ce yan aljanna fuskar su ba sa samun wannan bayan an riga an ce suna da alhusna wa ziyada to me kuma amfanin a ambaci wannan kun fahimci wannan iskalin da malaman tafsiri suka kawo an ce suna da alhusna suna da aljanna kai kana jin an ce alhusna mafi kyau to she kuma za a yi maganar wani rashin kyan launi da wulakanci babu wannan ai wannan abu ne wanda yake sananne ne in dai suna da alhusna ai ba sai an ce ba su da wannan wulakancin ba an san suna da izza suna da ɗaukaka to Allah ya kawo wannan ne dan abin da zai zo a ayan nan cewa to su ƴan wuta suna da wannan su ko ƴan aljanna daga cikin karamansu a wajen Allah sun fi karfin Allah ya jarabe su da wannan wato Allah ya kawo wannan ne dan ya nuna wulakancin ƴan wuta shi yasa aka ce ma yan aljanna su wannan wulakancin da Allah ya ma yan wuta su ba su da shi to me sai me Allah ya ce
wallazina kafaru sayyi'ati jazaa'u sayyi'ati bimithliha wa tanhaquhum illa falahum min Allah min 'aqib ka'annama وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله يقول والذين كسبوا السيئات وأنك سكيت ورور منانا أيك وتسن زائسو بأشي سن أيك تتاب منانا با dan karka dauka kamar tilasta su akai a su suka zabi wannan shi yasa aka kira ta al-kasbu abinda suka yi tsururi ne wato abinda suka sana'anta ma kansu ne waɗanda suka sana'anta ma kansu munanan ayyuka jaza'u sayyi'atin bimithliha to sakamakon mummuna yana tabbata da kwatankwacin sa ne kwatankwacin mummuna daya kwatankwacin sakamakon sa guda daya wato ba a rubanya musu sakamakon su ba a zaluntar su watarhaquhum dhillah wulakanci da kaskanci yana lullube su baki ɗaya yana lullube fuskar su malahum minallahi min asim ba su da wani mai bada kariya daga gare su daga Allah al-asim shine al-hafiz mai bada kariya mai bada wato mai bada tsari ba su da mai bada tsari daga Allah ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudlima kai kace an lullube fuskokin su da yanki mai yawa na dare wanda yake mai tsananin duhu ulaika ashabun nari wadannan su ne yan wuta hum fiha khalidun su masu dawama ne a cikin ta Allah ya sifanta su Allah ya ambaci halin wadanda suke alal aks na wadannan wanda Allah ya ce su wato wulakanci da launin da jirkitawar jirkitar kama da sifar wulakanci ba ta lullube yan aljanna su ko wadannan sarhaquhum dhilla wulakanci da kaskanci yana lullube su to watakila sai ka ce to ina kuma aka ambaci wato abin da yake lullube fuskar su na jirkitar kama na jirkitar launin fata shi wannan saboda matsayinsa sai aka ambata shi a can gaba aka ce ka annama ukshiyar wujuhuhum kai ka ce fuskokin su an lullube su da yanki mai yawa na dare wanda yake daren ma mai tsananin duhu wato saboda duhun fuskar ta su duk hasken disk wato farin fatar su fuskar su kai ka ce yankin duhun dare ne ya lullube shi wato babu alamar annuri ko kadan ga kuma wulakanci da kaskanci sannan suka ba su da wani mai ba su kariya daga Allah a wannan rana wannan domin ai ishara kun san can suna cewa haula shufa'auna indallah waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah to Allah ya ce malahum minallahi min asi ba su da mai ba su kariya daga Allah a kore wannan da awar ta shafa'a da suke cewa gumaka za su yi musu ceto to babu wanda yake zai ba su kariya daga Allah babu wanda zai ba su tsari daga Allah babu wani wanda zai je ya bugi kirji ya alfarma wajen Allah cewa a bani su a kyale su saboda ni saboda matsayina saboda alfarma ta babu wannan to sannan Allah ya ce waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun to yaushe za a yi wannan abu na'am
wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladheena ashraku thumma naqulu الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'a a ranar da muke tara su ga baki ɗayan su thumma naqulu lil ladina ashraku sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka makanakum antum wa shuraka'ukum ku tsaya can a inda kuke antum wa shuraka'ukum ku da ababan tarayyan naku fa zayyalna bainahum sai muka rarrabe tsakanin su wa qala shuraka'uhum shuraka'u din su ababan tarayyan nasu suka ce ma kuntum iyyana ta'budun ai ba mu kuka kasance kuna bauta ma ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa shaida tsakaninmu da ku, inji dai su gumakan nasu ababan tarayya suka ce Allah ya isa shaida tsakaninmu da ku, in kunna an ibadatikum laghafilin, mu wallahi mun kasance marar kanane ga barin bautanku da kuke mana, ba mu san kuna bauta mana ba. Wato a yayin da Allah ya ambaci cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada wal ladina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha, waɗanda suka yi kyawu, waɗanda suka aikata kyakkyawa suna da kyakkyawa mafi kyawu, waɗanda ku suka yi tsururin mummuna za a yi musu sakayya ta mummuna da abin da suka aikata. To sai Allah ya ce wannan abin fa zai faru ne a ranar da zamu tara su ga baki daya. Wannan ishara ne ga cewar Allah in ya tashin alkiyama kowa Allah zai tara shi, dukkan da musulmi da mu'minai da mushrikai duk Allah zai tara su tun daga na farko har wanda za a nade kasa wato a kansu. Allah zai tara kowa da kowa. Wato kenan yayin da Allah zai tozarta mushrikai akan shirkarsu, zai tozarta su ne a la ru'usul khala'iq, a gaban mutane, a gaban kowa da kowa. Wa yaqulu al-ashhadu ha'ula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalim, masu shaida za su ce waɗannan su ne wanda suke ƙarya akan Allah. To Allah, Allah ya tsine ma azzalimai. Wato haka Allah zai kunyata dukkan wanda ya cancanta ya ji kunya, wanda kuma Allah ya bashi rabo, haka Allah zai bashi rabo a gaban mutane baki ɗaya, har ya rinka cewa ha'umu qura'u kitabiya, ku zo ku karanta littafina, saboda murna. Shi yasa aka kirawo ranar al-qiyama yawma tubla sarair, ran da ake tona asiri a gaban kowa da kowa, babu zance, sai wanda Allah ya yi masa sutura. Allah ya mana sutura. Allah ya ce a ranar da muke tara su ga baki ɗaya, sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka ku nizinci inda kuke, wato ku tsaya inda kuke. Kun san yanda ake ma masu laifi kamar ƴan furzina, kun san babu zancen ƴanci, kai nan kai nan kai nan kai can, ku tsaya cak a inda kuke. Haka Allah zai ce musu, sannan a kawo gumakan da suke bauta ma. Wato kenan Allah zai halicci hankali a gare su, gumakan da suke bauta ma su ma a tayar da su, sassake-sassaken da suke. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya rabe tsakaninsu. Rabewa a nan wajen shine dukkan wata sila da ke tsakaninsu Allah zai yayyanke ta, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin yayin da wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi amdadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul 'adab ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Abinda nake nema kenan, wa taqatta'at bihim al-asbab, dukkan wata sila, dukkan wani sila ta alaka ta yanke tsakaninsu, shine fa zayyana bainahum, ma'anar ta duk ma'anar su daya, wa taqatta'at bihim al-asbab, dukkan wata sila ta alaka ta yanke tsakaninsu. To Allah zai yanke, zai raba tsakaninsu, tsakaninsu sai gaba. To a lokacin ne sai shuraka din gumakan su ce ma kuntum iyana ta'budun, ba mu kuke bauta ma ba, su ka suna cewa ha'ula shufa'una indallah, su ne masu ceton mu, su ne akan su suke yi mayanka, su suke mata abin da suke musu. To Allah maɗaukakin sarki yake ba su labari tun a nan duniya su ji cewa ranar alkiyama za su ce ba mu kuke bauta ma ba, za su barranta daga gare su. In ma mala'iku suka ce suke bauta ma, sai mala'iku su ce subhanaka anta waliyuna min dunihim, Allah kai ne majibincin mu, ba su ba. Bal kanu ya'buduna aljinna, aljannu suke bauta ma, shaydanu suke bauta ma, ba mu ba. Ba sun ce mala'iku ƴaƴan Allah bane suna bauta musu, sune ƴaƴan Allah mata, sune musu ceto. Sai mala'iku su ce subhanaka, Allah ya tabbata a gare ka, ma kanu iyana ya'budun, ba mu suka kasance suna bauta ma ba. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Saba, bal kanu ya'buduna aljin, aljannu suke bauta ma, aktharuhum bihim mu'minun, mafi yawan su imani suke da aljannu, wato shaytan suke bauta ma. Domin hakikatan waɗannan gumakan ai ba sa magana, wani gunkin ma fa da dabino ne da aka yi girbinsa wannan shekarar, ba shekarar bara ba ma na bana, sai a ɗauko shi ayi mutumin tumi da shi, a zo a sanya shi a abun bauta, kuda ya zo yana cin yazo yana cin a yana shan zakin su koru kuda su ce kai kuda ya kake shanye jikin gunki sannan a ce gunki ka kare kanka su ga bai kare kansa ba kuda ya kare kan ya kasa kare kansa daga kuda amma kuma suna cewa ya kare su daga musiba kuda ma ya kasa kare kansa daga gare shi kamar yanda abin da ya faru a cikin wani daga cikin mawakan su na Larabawa a shahid mugumaka ba sa magana kuma ranar alkiyama za su barranta ce Allah zai sa musu hankali domin duk abin da kuka gani din yana tasbihi ga Allah ya san Allah ko ba shi da hankali Allah ya san Allah domin Allah ne ya yi shi saboda haka ranar alkiyama Allah zai sa musu baki ya magana ya ce ba ni suke bauta ma baya Allah har ma su yi rantsuwa su ce Allah ya isa shaida tsakaninmu da ku wa in kunna an ibadatikum laghafilin wannan in din ita ce wadda ake ce mata al mukhaffafatu min as saqila wadda ta saukidi ce ba ta rantsuwa ba an kawo lam anan wannan lam din da ke cewa in kunna an ibadatikum laghafilin wannan lam din ba al muwaffiatu lil qasami bace lamul fariqa ce wadda take bambancewa tsakanin in ta saukidi da in annafiya ta korewa wato kada ka dauka in kunna an ibadatikum laghafilin ana nufin ma kunna an ibadatikum laghafilin ana daukan in din nafiya ce ba nafiya bace wani shi yasa aka kawo lam din domin ta bambance tsakanin in annafiya da in al-mukhaffafatu min as-saqila wannan dole ku sani saboda masu karanta tafsiri a kusan bambancin za wani lokacin al-jab tafsiri kawai za a ce al-lam fariqa to me ake nufi da al-fariqa dan ka fahimci abinda malaman tafsiri suke nufi da wannan wato suna rantsewa fa kafa billahi shahidan baini wa bainana wa bainakum rantsuwa ce Allah ya isa shaida tsakaninmu da ku domin wannan ambaton sunan Allah akan abu yana daga cikin siga na rantsuwa ba sai ka ce wallahi ko tallahi ba kamar yadda Larabawa suke cewa waya Allah ya'lam inni la sadiq Allah ya sani ni mai gaskiya ne wannan rantsuwa ce haka nan da suka ce Allah ya isa shaida tsakaninmu da ku wannan rantsuwa ce wato gumakan za su yi rantsuwa ce Allah ya isa shaida menene akan me kuke suke rantsuwa in kunna an ibadatikum laghafilin mu wallahi marab kama ne ga barin ibadar ku kuna ta cewa mu kuke bauta mu ba mu sani ba ku je ku yanka ku kura rajini a gaban mu ku ba mu san wannan ba ku ce dan taure za a yanka mu ba mu san an kawo dan mu muna cin dan taure ne duk irin abin da kuke wallahi mu ba mu sani ba su rantsa a gaban Allah kuma ala ru'usul khalaiqa kuma sauran mutane suna ji muminai musamman wanda suka karanta alqur'ani Allah ya gaya musu wannan abin duk zai faru tace dama Allah ya gaya mana dama Allah ya gaya mana su kuma suna nan haka ne fa gashi fa an fada a cikin wannan halin na kunyata da kaskanci a haka Allah madaukakin sarki zai tada wannan shine at-taswirul fanni li yawmil qiyama ana suranta maka kamar film ranar alqiyama Allah yake kawo mana to in ba alqur'ani ba in ba wahayi na Allah ba ba inda zaka samu wannan bayani ba wani littafi da zai gaya maka wannan bayanin in ba wahayi na Allah ba kuma Allah madaukakin sarki ya faɗe shi a harshen wanda suka fi kowa gaskiya a bayan kasa sune annabawa ko ka yadda ko kar ka yadda kun aminu bihi aw la tu'minu ko ku yadda ko kada ku imani wannan abin da zai faru ne la mahala tabbas abin da zai faru ne lokacin kuma da zaka gani kirikiri lokacin nan babu zancen komowa kace to yanzu na yadda ashe abin da ake faɗa haka ne to yanzu a maida ni in saki babu second chance ba receipt Allah ya kashe mu
أولئك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
هنالك أشني واتو أشن روكة دزائي وننتارو يوم الحشر وند وننتارو زائي شني أبايان كسا وننن كسر والله زي نبيتا a zo a shimfida wata kasar daban a wannan duniyar a nan za a yi alhashir Allah zai nade a zo a yi to hunalika a can inda za a yi wannan taron tablu kullu nafsin ma aslafat kowace rai za ta ɗanɗana abin da ta riga ta gabatar ma kanta wato kowa yana yi ne a nan to zai ɗanɗana abin da ya gabatar lilladina ahsanu za su ɗanɗana abin da suka samu والذين كسبوا السيئات ذاتن انا ابن دسك سامو وردوا الى الله مولاهم الحق كما aka mayar da su ya zuwa ga Allah ubangijin su na gaskiya majibincin lamarin su na gaskiya shine auladihim shine mafi cancanta da su domin shine mahaliccin su shine mai kula da su kuma gare shi za su dawo shine wato maulan su na gaskiya ay majibincin su na gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kira ma Allah na ƙarya ya bace a gare su shine duk irin abubuwan da suke fada duk theories din da suke yi rannan ya bace ba gancan theory ran kana takama da kafirci ba wanda kai ka iya kafirci ba wanda kai ka iya amfani da alƙawali da kokolwa da rubutu dan ka batar da mutane kai izgili da addini ka fadi abinda kake so ka gama duk kai a ranan nan duk wannan abin ya bace maka duk wannan abin ya bace maka kuma kun san mala'iku za su izgili da mutane sai ba ku ne kuke cewa kaza ba ba ku ne masu kaza ba ba ku ne masu kaza ba dan dada ƙara wato dan dada ƙara sanya su su nadama akan nadamar su Allah madaukakin sarki kai maka fishe mu jin kunya ranar alkiyama yanzu kuma Allah madaukakin sarki yana bayanin wato abinda zai tabbatar da tauhidin Allah da bata shirkar da suke yi tunda yanzu Allah ya nuna musu karshen shirka ga abinda zai zamanto shura ababan tarayya za su barranta daga gare su ƙaryar da suka kira ma Allah akan cewar suna bauta musu ne da izinin Allah domin su kusantar da su ya zuwa ga Allah domin su cece su a wajen Allah duk rannan wannan abin duk Allah ya nuna kan cewa duk zai kare to sai aka dawo ya zuwa ga nan duniya kuma domin a nuna musu dalilin tauhidi idan an tsorar da su kan cewa to karshe fa shirkar gashi nan ba ta haifar da tsami ido ranar alkiyama ga abin da zai faru to ku dawo ku yi amfani da hankalin ku mana kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ce ne wa yake azurta ku daga sama daga ƙasa da kuma ƙasa arziki daga sama saukar da ruwa da hore sararin samaniya ta hanyar abubuwan ta sadarwa duk kamfaninnukan sadarwar nan wanda aka ce shi ne ya sa da aka yi lissafi aka ga Najeriya aka ga Najeriya ta fi kowace ƙasa ta Afirka arziki saboda kamfaninnukan sadarwa MTN ko arziki ne daga sama dan duk wannan wayar da ake yi da yasa ake ta kashe kuɗi miliyoyin kuɗaɗe ake ta yin waya arziki ne daga sama duk ta sararin samaniya yake tafiya ba ka gani telecommunications din nan da ake yi waves din ta sararin samaniya ne arziki ne daga sama to wa yake azurta ku daga sama da kuma daga ƙasa da abin da kuke ci da ma'adanai da abubuwan da kuke yi na su da abubuwa na sana'a da kuke sarrafa ƙasa domin ku yi su wa yake azurta ku daga wannan domin duk Allah madaukakin sarki shi ya sanya shi ya kawo muku wayannan kawai amfani kuke da su ya hore su a gare ku ya bude muku har kuka fahimci ilimin nasu mutanen da me yasa da ba su yi shekaru da ya wuce kun san lokacin da ake wayannan ta abun nan ta juyawa din nan ba ka janna na tuna lokacin da muke wayar kafin mu yi sai mun yi ta salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta kama dan sai ka zauna rabin awa kana neman ka buga Kaduna daga Kano abin ya gagara lokaci da Allah ya bude ilimin gare mu su can domin ka gane kan cewa abin yin Allah ne ba abu ne wanda yake kawai zaka san kance ba Allah ya sa muka gani da su Allah ya ba su ilimin yanzu Allah ya ba da wannan ilimin aka zo aka sani ai ba duniya ce ta canza ba dama akwai wannan abin Allah ne bai shirye da su gano su ba yanzu Allah ya shirye da su saboda haka wannan ba arziki ne daga Allah ba to wa yake azurta ku daga sama wa yake azurta ku daga ƙasa amma yamliku sam'a wal absar ko kuma wane ne yake da mallakar ji wal absar da gannai ومن يخرج الحي من الميت wani ne yake fito da rayayye daga matacce ya fitar da rayayye daga matacce daga wato mani dugon mani wanda baya motsi baya ji baya gani Allah ya fitar da mutum daga wannan kwai wanda haka yake sandararre baya motsi baya numfashi Allah ya keta shi ya fitar da dan tsaki daga cikin sa wa yukhrijul mayyita min alhayy ya fitar da matacce daga rayayye mai rai ne amma ya fitar da abu wanda yake wanda yake daga dukkan ma'ana matacce ne kamar kaza ta fitar da kwai kamar namiji ya fitar da mani zaka gani shi sai dai kawai a farara ruwa a wanke shi a tafi da wannan ruwan da yake matacce wanda ake farara ruwa ake wanke shi da cikin mahaifa ya shiga da la'alla gobe sai ka ga ya zamanto abin ya zamanto mutum wanda yake wanda yake da suna ake ambatan sa ya zamanto Zaidu ya zamanto Bakaru ya zamanto Amru ko makamancin wannan waman yudabbiru al-amr kuma wane ne yake jujjuya al-amari kowa ya san Allah ne yake jujjuya al-amari domin dole wani lokaci da ce to haka Allah ya kaddaro ko kafiri duk kafircin sa yace well it's destiny bayan da zai kaddara ce ya san Allah ne yake juya al-amari faith ɗinka ce haka zaka ga sai ce to kowa ya san cewa waman yudabbiru al-amr Allah ne shi yasa sai Allah ya ce fa sayaquluna Allah da sannu to za su gaya maka cewa Allah ne faqul afala tattaqun to ce ne musu dan me ba za ku ji tsoron Allah ba dan me ba za ku zamanto waɗanda kuke rayuwa bisa kiyaye iyakoki na Allah ba shine ma'anar taqwa fadhalikumullahu rabbukum to wancan wanda muka wanda yake waɗannan abubuwan da aka tambaye ku kace Allah ne to shine Allah ubangijinku na gaskiya rabbukumul haq ubangijinku wanda yake gaskiya ai babu wani abu wanda yake gaskiya in ba shi ba alhaq kamar wato babu ubangijin gaskiya in ba Allah ba famaza ba'da alhaq illa ad-dalal menene bayan gaskiya in ba bata ba bayan gaskiya me in ba bata ba domin wa'annan nafidan ne gaskiya da bata babu abin da yake baina ba kamar fari da baki bane za ka iya cewa akwai wani abu wanda yake shi farfar baki to babu wani abu wanda yake gaskiya ƙarya in ba gaskiya bane to ƙarya ne kamar akwai ne ko babu ko ba haka ba akwai abin da za a ce baina tsakani da wannan yau ga wani abu akwai kadan babu kadan ko dai akwai ka ko babu kai to haka gaskiya da ƙarya take nafizan ne kishiyar juna ne ba biddani bane abiddan su ne waɗanda suke kishiyoyin juna amma za a iya samun wani abu daban ba su ba kamar alwan launin fari da baki za a iya samun wani abu ba fari bane ba baki bane gabaki ɗaya amma al-nafizan su ba dole ne ko wannan ko wancan ba zai yiwu a ce duk su biyun babu su ba wani abu a ce ba gaskiya bane ba ƙarya bane ba zai yiwu ba saboda haka in dai ba gaskiya bane to ƙarya ne to kuma ya tabbatar cewa wannan shine Allah ubangijinku gaskiya wato shine gaskiya haka duk wani abu wanda yake ba Allah ba to dalal ne bata ne fa anna tusrafun ta yaya ake kawar da ku ga barin fahimtar gaskiya ma'ana kuna da hankali menene yake kawar da ku ga barin fahimtar gaskiya al'ada ce ko ka bin shaydanu ne to wannan duk shi zai sanya ku sai ku gane kan cewar abinda kuke akai yake dauke ku daga gaskiya to hakika ba shine wanda yake zai kai ku zuwa ga gaci ba kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu to kamar haka kamar yanda Allah madaukakin sarki yake bayanin wannan gaskiya take guda daya babu wata gaskiya in ba ita ba to haka zalika kalmar ubangijinka ta tabbata ala alladhina fasaqu akan waɗanda suka yi fasikanci suka fita daga bin Allah suka fita daga imani zuwa ga shirka suka fita daga tauhidi zuwa ga shirka suka fita daga ba ma Allah haƙƙinsa zuwa ga babban zalunci shine hana ma Allah haƙƙinsa annahum la yu'minun wannan kalmar cewar waɗannan fasikai la yu'minun ba za su taba imani ba haka kalmar ubangijinka ta haukan su kan cewa ba za su yi imani ba kalmar ubangiji tabbas ce saboda haka wannan ayar yayin da mutum ya ga ba ahlut tawfiqi bane imma yana bai ya riga imma bai yadda da Allah ba bai yi imani ba wa imma yayi imani amma yana saba ma Allah ya ki tuba to wannan zai sanya shi ya ji tsoro kan cewar kar yana cikin wanda kalmar Allah ta hau kansa ta tabbata akan sa cewa ba zai taba imani ba bayan kuma gashi ayoyi sun gabata na bayanin abinda zai kasance na ƙarshen waɗanda ba su imani ba su kai rayuwar shirka duk irin lokacin da Allah yake ambaton wannan kadhalika haqqat kalimatu rabbik wa haqqa kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa walakin haqqal qawlu minni irin waɗannan kalmomi na Allah sune wanda suke sanya mutum ya ji tsoron Allah domin ba wanda ya san abinda Allah ya hukunta ba wanda ya san zancen Allah wanda yake cikin lauhul mahfuz amma kuma tabbas shine mai tabbata kamar yanda gaskiya ita ce matabbaciya wanda take babu wani in ba ita ba duk wani abu wanda ba ita ba ƙarya ne babu shine to haka zalika wannan kalma ita ma tabbas ce sai ta abu sai ta wakana to mutum ya ji tsoron tabbatar wannan kalmar a kansa kan cewar ba zai yi imani ba amma ga waɗannan wannan kalmar take tabbata alalladhina fasaqu akan waɗanda suke fita daga da'ar Allah masu fita daga da'ar Allah wato sifar su characteristic din su sifar su shine dukkan wata iyaka ta Allah ba ruwan su da ita ba zancen a ce musu Allah ya hana su ji wannan wato za a iya musu shamaki rayuwa a wajensu wani bai isa ya sanya musu iyaka ba la addini wala wa'azi wala wani karfi saboda suna da izza saboda suna da mulki saboda zuciyarsu ta nuna musu kan cewa su sun fi komai ba wanda ya isa sai su to wannan shine sifar fasikanci kan cewa wani bai isa ba a isa a sa maka linzami ba kai kuwa mutum ne an sa maka linzami ta ko ina an sa maka linzami ta ko ina ko kaso ko kaki afa bayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wani addinin Allah shike nema alhali dukkan wanda yake sama da ƙasa ya miƙa wuyansa ga Allah ko ya su ko ya ki da biyayya ko da tilas an riga an sa maka linzami to kai dai inda aka baka zabin kake ganin sai abinda kai kake so ka yadda da linzamin shari'ar Allah ka tsare kanka da imani ka tsare kanka da da'ar Allah in ba haka ba kuwa ka sabanta da sifar fasikanci to waɗanda ba su kasabanta da sifar fasikanci to kalmar ubangijinka tana tabbata akan su cewa ba za su yi imani ba Allah ya kiyashe mu Allah ya ba mu zuciya mai rai Allah ya kiyashe mu da ke kasar zuciya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله gobe zamu saukar karatunmu bi idnillah gobe juma'a 28 ga wannan wata na Ramadan mai albarka in Allah ya kai mu lafiya da lafiya insha Allah